wannan mataki da hukumomin kudi a Burtaniya suka dauka dai ya faranta wa ƴan kasuwar Najeriya rai, inda suke ganin matakin zai taimaka musu wajen kaucewa tsadar musayar kudaden kasashen ƙetare, musamman ma dai takardar kudin pound da kuma dala, da har yanzu suke ci gaba da yiwa takardar kudin naira fintinkau a hada-hadar kudaden kasashen ƙetare. Duk wannan mataki da kasar Burtaniya ta dauka zai taimaka wajen samarwa takardar kudin naira daraja kenan a kasuwar kudaden duniya. Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad, wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci.
Amincewar da kasar Ingila ta yi cewa ta kara naira wato kudin Najeriya cikin kudaden kasashen waje za ta riga karba kai tsaye a wurin cinikayya, to wannan zai taimaka ma darajar naira da kuma tattalin arzikin kasa, don musamman cinikayyan ya shafi a wato Najeriya ne kayan Najeriya ake bukata. Kaga idan kayan Najeriya ake bukata fiye da wanda take bukata, to kaga darajar kudin na kasan wato naira zai karu. Amma idan Najeriya ne kawai za ta riga soya kaya kawai, to wannan bai da wani bambanci, saboda za a kiyasta darajar naira ne daidai da kudade na kasashen waje ko kuma kudin kasan Ingila.
Masana tattalin arziki dai na ganin gwamnatin Burtaniya ta dauki wannan mataki ne a kokarin da take na ƙara samu wa kanta abokanan hada-hadar kasuwanci sakamakon shirye-shiryen ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Kungiyar da kuma dama duk wani memba da ke cikin ta dole ya bi ka'idojin da ta shimfiɗa. To koya ƴan kasuwar Najeriya da ke hada-hada zuwa kasar Burtaniya suka ga wannan mataki? Tambayar kenan da newa Alhaji Muhammad Mai Shadda, wani dan kasuwa da ke hada-hadar siyo shadda daga kasar Burtaniya.
Kamace alhamdulillah abu yayi kyau, saboda koma komai dai harkar kasuwanci zamu ƙara jin daɗi, mun san muka je Ingila zamu tafi direct kawai da kuɗin mu, mu ya mana daidai zamu ce gwamma da akai.
To ko ina alfanun wannan matsayi tsakanin Najeriya da kuma kasar Burtaniya? Har ila yau ga Dr. Dauda Muhammad.
Za a ce zai zama gobaran titi, amma kuma ba a duka ba, musamman idan Najeriya yanzu tana iya fitar da wasu kayi, saboda in ka lura kullum muna faɗa cewa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya dogara ne a man fetur. To amma yanzu ana ganin wannan gwamnatin ta yi kokarin haɓaka wasu sassuka kamar na noma da ma'adanai. To idan waɗannan abubuwan har sun ci gaba da za a iya fitar da su ƙasan waje, kuma ƙasan Ingila na buƙatar su daga Najeriya, to kaga wannan za a ce ficewanta daga wannan tarayyar na EU din ya taimaka ma tattalin arzikin Najeriya da kuma darajar kuɗinta. Amma kuma idan har yanzu man ne kawai ƙasan ta dogara da shi, kuma cinikayya tsakanin Najeriya da Ingila kawai ya dogara ne akan bangare guda, wato Najeriya kawai ke shigo da kaya, kaga wannan koda cewa an anshi nairan kaga sai an sake canza nairan ya koma a kudin kasar waje, saboda haka darajar ta ba zai wani sauya ba sosai kamar yadda ake tunani, ko kuma kamar yadda dan Ingila tana sayan kaya ne daga Najeriya.
Yanzu dai bisa wannan mataki da kasar Burtaniya ta dauka, Najeriya ta bi sauran kasashe irin su India da kasar Ingila ke hada-hadar kasuwanci da su, al'amarin da kuma zai taimaka wajen bunƙasa kasuwanci tsakanin kasashen Commonwealth baki daya. Babban Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.